Wannan nasarar na zuwa ne bayan amincewar gwamnatin Najeriya bisa ingancin amfani da fasahar 5G. Bayan gwaje-gwaje da shawarwari da aka yi, kamar yadda ministan sadarwa Ali Isa Fantani ya ƙara bayani.
Wannan tsari na 5G wanda fasaha ce ta zamani wanda ci gaba ne akan 2G da 3G da 4G da zai bunƙasa harkar tsaro muke fata da ikon Allah kuma zai bunƙasa tattalin arziki na ƙasa. To RCC ke da alhakin su duba wani kamfani ya cancanta wanne ne bai cancanta ba don a tabbatar da an yi adalci. Ki kuma ba a yi son kai ba sai aka zo da damun tsari na auctioning bisa ga yadda doka ta samar cewa duk wanda yake bukata ya zo ya bi kaida a bawo kowanne dan kasa kuma kowanne kamfani daman ya zo ya fada abin da zai bayar har a duba wanne ne fi cancanta wanda hukuma za ta amfana da shi na Najeriya a bashi wannan
lasisin da aka bayar da guda biyu ne kuma kamfanonin sadarwa uku ne wato MTN, Airtel da MPAP suka tsallake zuwa takarar cancantar shiga neman lasisin amma daga karshe biyu daga ciki suka yi nasara Professor Umar Garba dan shine shugaban hukumar ta NCC
kamfanoni guda biyu su suka yi nasara akwai kamfani wanda yake sabon shiga cikin wannan gasa wanda zamu ba da wannan dama ana ce musu MPAP Communications Limited su suka zo kamar na daya kuma sai kamfanin da an san shi MTN Nigeria PLC su kuma su suka zo na biyu kudin da aka samu za su kai kusan dala ta Amurka miliyan 273 da yan wadansu abubuwa ino MPAP ba su biya wannan kudi haka ma kuma MTN shi ma wannan kudin da aka an samu jumla kudi wajen miliyan 530 shi ne abin da aka samu wa gwamnati ta kasar nan domin ta yi amfani da wannan cewa jama'a kasar nan aiki
shugaban kamfanin sadarwa ta MPAP Dr. Musbahu Muhammad Bashir ya yi kari da cewa ƴan Najeriya za su ci moriyar wannan lasisin da suka samu
wanda za su samu more data more coverage more security da kuma duk abubuwa na more rayuwa za su samu a cikin wannan lasisin tun da mu muna cikin industry din ba yau muke ba muna nan muna yi amma dai muna yi a gefe to yanzu ne muka tsunduma ciki gabaki daya kuma zamu ba da namu control goshi
Aliyu Sa'idu Abubakar commissioner da ke wakiltar Arewa maso gabashin Najeriya a hukumar ta NCC ya bayyana cewa akwai alfanu mai tarin yawa da wannan sabuwar fasaha ta zamani za ta yi wa al'umman Najeriya musamman yankin Arewa da ke fama da matsalar tsaro
babban amfanin da mu zai mana a yanzu mu mutanen Arewa maso gabas da Arewa maso yamma na magana fannin tsaro shine babban murnan da zamu yi da wannan abu in Allah ya yarda wannan 5G zai taimaka kwarai da gaske majami'an tsaron mu da hukumomin security da sauransu yana da su dakule wayannan ta'addancin da ake yi a Arewa da kuma na ko'ina a Najeriya dan haka yana ɗaya daga cikin manya-manyan alkhairi da za mu samu a 2022 in wannan 5G din ya zo into existence
ana sa ran wannan sabuwar fasaha ta 5G za ta soma aiki daga sabuwar shekara ta 2022 mai kamawa a Najeriya Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya